وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بركم مدح دوا أيو لهدي 20 كو 21 ga watan Jumada al-Ula a wannan shekara ta 427 bayan hijira, wanda ya daidai da 18 kenan ko 18 ga watan 6 shekara ta 2006 miladiya, a wannan masallaci na Juma'a mai albarka na Gwallaga a nan Bauchi, domin darasi na musamman wanda ya shafi wata kasida mai matuƙar muhimmanci ta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wadda ta tattale abin da ake kira mu'taqadu ahli sunnati wal jama'a, wato kudiri ko aqidar ahli sunna wal jama'a, aqidar su game da Allah, aqidar su game da Al-Qur'ani, aqidar su game da Annabi, aqidar su game da sahabban Annabi, aqidar su game da iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da aqidar su game da ranar tashin kiyama, dangane da abubuwan da za su faru a wannan rana. Wato ababen da ya faɗa a cikin wannan, wato ya faɗe su ne don a bambance tsakanin ahli sunna da waɗanda ba su ba, wato wanda yake da kuduri mai kyau game da waɗannan abubuwan da muka ambata, to ya zama shi ne yake da kuduri irin na ahli sunna wal jama'a. Wanda ya kudurce kishiyar abin da za mu ambata a nan, to ya zama shi ne yake kan wata aqida da ba ta ahli sunna wal jama'a ba. To kuma idan an ce ahli sunna ba waɗansu mutane ba ne da suka sha bamban da sauran ta fuskar launin fata, ko suka sha bamban da sauran mutane ta fuskar yare da suke magana da shi ko garin da suke zaune, a sun sha bamban da sauran ne ta fuskar kudurin zuci da maganar baka da kuma aikin gabai, sai ya bambanta su da sauran mutane. Su ma mutane ne kamar kowa, kuma an haife su daga gidaje daban-daban, kuma suna daga kabilu daban-daban, suna da wakilci a cikin kowane launin fata. Amma abin da yasa ake kiran su ahli sunna, wato dan bambanta su da sauran 'yan bid'a, dan su kai tsaye suna buƙatar dangantuwa ne zuwa ga sunnar manzon Allah. Amma duk wanda ba su ba ya fi sha'awar a danganta shi zuwa ga wani mutum ko waɗansu gungu na mutane ba manzon Allah ba. Yanzu misali, idan ka ɗauki aqida ta shi'anci at-tashayyu shi'a, wato kamar danganta kai ne zuwa ga wani gungu na mutane masu aqidar fifita Aliyu bin Abi Talib a kan sauran mutane bayan Annabi, kaga shi'a ai gungu ne na mutane. Wa inna min shi'atihi Ibrahim, gungu jama'a ƙungiya, wato kaga dangantuwa zuwa ga wannan gungun na mutane masu wannan aqidar, wannan shine abin da ake kira shi'anci a jumla take nan. Idan ka ɗauki wato ainihin misali at-tasawuf, idan aka ce fulanun sufi, wani ai sufi ne mabiya ɗariƙar sufanci, to kaga anan gurin shi ma dangantaka ne zuwa ga waɗansu mutane da suka bambanta kansu da sauran mutane ta hanyar zuhudu da gudun duniya a farkon al'amarinsu, kafin daga baya su rikice su shiga waɗansu abubuwan na daban waɗanda ba shi ne asalin sufanci ya gino a kai ba. Sannan kuma a cikin ƙungiyoyi ɗin ko na sufayen ko na waɗansunsu, idan ka ɗauki misali, idan ka ce Al-Qadiriyya, ka ga dangantuwar waɗansu mutane ne zuwa ga wani mutum mai suna Sheikh Abdul Qadir, suna jin nisba zuwa da shi, shi ne abin alfaharinsu kuma shi ne abin fatansu, kan haka suke rayuwa, kan haka suke kiran kowa ya zama. To kuma idan ka ɗauki At-Tijaniyya, su ma wani gungu ne na mutane da suke bin wani mutum mai suna Sheikh Ahmad Tijani, wanda su ma suna jin dangantuwa zuwa gare shi, kuma suna alfahari da wannan dangantuwa, kuma kan haka suke rayuwa, kuma kan haka suke kiran kowa ya zama. To wannan sai ahlus sunna suka zanto su dangantuwarsu zuwa ga sunnar Annabi ne kai, ba sa dangantuwa zuwa ga wani mutum ko wani gungu na mutane, a'a, ko mun dangantakar mutumin da Annabi, to suna ganin dai Annabin shi ne mafifici, su danganta zuwa ga shi ya fi musu sama da su danganta zuwa ga wani koda mutum salihin bawa din ne sai bai kai annabi salaha ba amma kaga al-fatimiyun daga cikin yan shi'a suna dangantuwa zuwa ga nana fatima suna jin nisba zuwa gare ta dangantuwa zuwa gare ta ina fata an fahimta da ahlus sunna an kira su da suna ahlus sunna dan su ba su da wani adreshi da ya wuce sunnar annabi sannan akan ce musu wal jama'a wal jama'a wato sun hada abu guda biyu abu na farko dangantuwa zuwa ga sunnar annabi sama da komai abu na biyu kuma dangantuwa zuwa ga abin da ake kira al jama'a to al jama'a din shine malamai suka masa fassara biyu fassarar farko aka ce su ne jama'ar da suka hadu akan gaskiya suna dangantuwa zuwa ga jama'ar da suka hadu akan gaskiya ashe dukkan wata haduwa su ba su damu da ita ba sai ɗayan haduwar ta zanto akan me akan gaskiya ko da waɗannan wanda suka hadu akan gaskiya din su ƴan kaɗan ne sauran mutane a gari sun fi su yawa don kar wani ya fahimci jama'a shi ne taron yuyu ba taron yuyu ba ne ba maganar Abdullahi ɗan Mas'ud za ka ɗauka da ya ce al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kana wahidan abin da ake kira jama'a shi ne duk abin da ya dace da gaskiya ko da mutum ɗaya ne a kai to wannan shi ne jama'a ɗin don gaskiya ita ce jama'a amma ba taron yuyu ba don kar a zo gari a ce suwa suka fi yawa a duba a ga da ƴan bid'a da ƴan al'ada sun fi yawa sannan su ko mabiya sunna sun zama kaɗan sai wani ce to waɗancan da suka fi yawa su ne jama'a ba haka bane ba kun fahimci wannan da kyau wato idan an samu mutum uku da suka tsaya akan koyarwar Qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'in aka samu kuma mutum miliyan ɗaya amma akan son zuciya to a ciki su wane ne jama'a su waye ba jama'a ba daga ukun nan su ne jama'a waɗancan kuma ba jama'a bane ba ba jama'a bane ba tunda sun saba wa Qur'ani sun saba wa hadisi to dan haka ana kiran su al-jama'a saboda suna tare da wani gungu da suka hadu a kan gaskiya ba san rai ne ya hada su ba ba bukatun duniya suka hadu suka hada su ba a bukatun lahira ne suka hada su sannan hujjar su kuma ta dace da daidai yadda Allah madaukakin sarki ke bukata yadda annabi ya koyar to wannan sune al-jama'a fassara ta biyu wanda fata nesa da wannan idan an ce wal jama'a suka ce ana nufin al-jama'a din nan al-istima haduwa wanda shine kishiyarsa kuma al-iftirak wato su ahlus sunna bayan suna dangantuwa daga sunnar annabi sannan mutane ne masu haduwa a tsakaninsu da juna ba sa rarrabuwa da haka ɗaya daga cikin babban addini na ahlus sunna shine me al-istima la yaftariqun wato ba sa rarrabuwa abinda ake nufi da ba sa rarrabuwa ba wai ba sa sabawa ba sukan saba wajen fahimta amma sabawar ba ta haifar da su yi wa junansu a yaga wannan yayi nan wannan yayi can wancan yayi can ba sa yin haka su ahlus sunna su da'iman suna son su ga sun hadu karkashin jagoranci daya karkashin koyarwar littafi daya bisa ga sunnar annabi daya alƙibla daya ina fata an fahimta amma a iya samun bambancin fahimta kan wata matsala wannan ko lokacin sahabbai an samu wannan ya fahimci kaza ba yadda dan uwansa ya fahimta ba wannan ya fahimci kaza ba yadda dan uwansa ya fahimta ba haka lokacin tabi'ai da tabi'u tabi'ina har ma malamai suke cewa dan mai bincike kan abin da ake kira al-masail al-amaliyya mas'aloli na aiki na yau da gobe wato hukunce na furu'a ko na fiqhu to zai samu cewa kafin ya samu matsala daya da aka yi ijma'i akan ta kowa ya sallama kila sai ya samu matsala goma wadda aka yi sabani a kai to amma sabanin su bai taba sa su yaki juna ko su yi fada da juna ko wani ya ce ba ruwan sa dan uwansa ba to dan haka ake kiran su ahlus sunna kuma ake kiran su wal jama'a kaga dai al-jama'a din ko kace dai suna tare da mutanen da suka hadu akan gaskiya ko kace su dan ahlul ijtima'i ne la yasriqun saboda duk inda aka ambaci al-iftiraq akan ambace shi ne ta fuskar zargi ba ta fuskar yabo ba ubangiji ce wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat kun gane ko wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الافتراق لو أكا أم بشيشي أكا أم بشيشي نيد سونان زلجي با يبوبا ده أكا ألو سونا تسكي كوتي وامي الافتراق زامي يساب أواجونا تفسك وتفهن تاني ده إمام نونا مسلاتي أما سابانا منجينا شاء أكا أبا بيكم حتى نفرقوا ba san zuciya yasa nake son in saba miki ba, shi ma ba san zuciya yasa yake son ya saba min ba. Ba girman kai ne ina ganin na raina shi bai sa na saba masa, shi ma ba girman kai ne yana ganin ya raina ne ya saba min ba. Kowa yana neman gaskiya tsakanin shi da Allah. Na biyu, da muka saba ta fuskar fahimta, wannan bai gurɓata alaƙar da ke tsakaninmu da shi ba. Ina ganin shi da girmansa da mutuncinsa, yana ganin na da girmana da mutuncina. Zai wuce in bi shi sallah, zan wuce in bi ni sallah. Na yadda da shugabancinsa ya yadda da shugabancina, na yadda da musuluncinsa ya yadda da nawa. Amma wannan fahimtar tana na akan matsala kaza da kaza. Irin yadda aka saba da juna tsakanin waɗanda suke ganin taɓa mace yana walwale alwala da wanda suke ganin baya walwalewa. Imam Malik da almajirin Shafi'i sun saba akan wannan. Shafi'i almajirin Imam Malik ne, amma ya saba akan wannan. Imam Malik shi yana ganin cewa shafa sai in mutum ya shafa da nufin jin daɗi, ko kuma bai shafa da nufin jin daɗi ba amma da ya shafi matar kuma ya ji daɗi, to alwala ta warware. Shi ko Imam Shafi'i yana gani matuƙar ka taɓa mace to alwalarka ta warware. Ko turo ka wani ka faɗa kanta ba da niyya ba ka tashi to alwalarka ta warware. Ko cikin rugumuti ka taka ta a mota. In dai fatarka ta taɓa fatar ta ba safa ba ta kalmi ƙafa ciki to alwalarka ta warware. Ka ga wannan akwai rikici mai yawa. Ba amma wannan bai sa sun yi faɗa da juna ba don su ahlul ijtima'i ne ba ahlul iftirak. Ina jin mun fahimci wannan. To a takaice dai wannan idan an ce ahlus sunna wal jama'a ana nufin waɗannan. Za ka ‘ya’yan uwa abin da za mu yi sharhi mu karanta su ne waɗannan abiyat waɗanda suke 15 kuma za mu yi musu sharhi wanda yake tsaka-tsakin sharhi da izinin Ubangiji wanda bai zama gajere da yawa ba sannan kuma bai yi tsawo da yawa ba yadda zai sa dun mu gajiya. Zan iyakacin ƙoƙarina ya kasance mun yi kamar kasar biyu ne a yanzu mu yi kasar ɗaya nan da awa ɗaya da waɗansu mintuna masu zuwa to kuma sai mu ɗan ba da break kamar na minti 10-15 kowa ya je jaddada alwala wanda yake buƙatar jaddada alwala kenan wanda kuma alwalarsa giwa ce ba ta karewa kaga zai zaman sa ya ci gaba da zikiri ko karatun Qur'ani a cikin masallaci da kuma wanda zai je ya ɗanci wani abu ko ya sha wani abu to daga nan gurin kuma sai mu dawo kuma sai mu ƙarasa wani kasar ɗin wanda insha Allah kafin haka sai zanto mun yi kasar biyu da izinin Ubangiji sannan kuma mun karance ta. Allah maɗaukakin sarki mana jagoranci ya arzuta mu da fahimtar daidai da kuma aikin daidai da kuma aikata daidai ya kuma kawar da mu daga sharrin kayukanmu ya kuma kawar da mu daga sharrin shaitan. Malam Ibrahim zai karanto abiyat din
al-qasida
kullaha anta iqra ila qawlihi kubha liman nabadha al-qurana ila hadha al-bayt zai karanta da baiti na farko har zuwa baiti na takwas na ma kasidar baiti 15 ce zai karanta baiti takwas daga ya rage saura nawa saura bakwai kuma sai mu karanta shi kenan a majalisi na biyu bayan mun dawo daga break ko kusa insha Allah. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني بن مريد دمشق رحمه الله في قصيدة المعروفة باللامية يصف عقيدته قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول
كما نقل الطراز بكسرها الطراز
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل.
جميل. شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي يا كي وندك كي تنبيتا shine ne da mazhabata da kuma aqidata lafazin al-mazhab wato ko dai mu ce masdari ne mimi daga zahaba yazhabu zahaban wa mazhaban masdar ne mimi masdar mimi shine masdar din da ake bude shi mimun cikin harufan sa ko ko mu ce lafazin mazhab wato yana ba da bayanin ismul makan ne ko ismul zaman ismul makan mazhab wurin bi kenan amma idan sun ce mazhab galibi a cikin istilahi na malamai suna maganar abin da kake ba da fatawa da shi wanda kai ka nazuntawa kanka aiki da shi kuma in wani ya tambaye ka ma zaka ba shi fatawa a kanka ba ma galibi akan ce mazhab kan abin da ya shafi al-masail al-fiqhiyya dan haka akan ce mazhab malik ana nufin me ma afta bihi malik kamar da an ce mazhab shafi'i ana nufin ma afta bihi al-imam shafi'i wa hakaza da walik mazhab fulan yani ma afta bihi ma ya'taqiduhu fi qalbihi wa yadunu Allah bihi wa yufti bihi ghayrahu wannan shine mazhab galibi kun yi amfani da mazhab kan mas'aloli da suke da alaka da fiqhu hukunci hukunci na furu'a amma a nan gurin imam ibn taymiya kalmar mazhab a wajensa ta shafi al-masail al-ilmiya ta shafi al-masail al-amaliya idan an ce al-masail al-ilmiya ana nufin mas'aloli na aqida kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala annabta ranan tashin kiyama sirati da sauran al'amura azabun kabari ko ni'imar sa yadda da hakan ko rufin yadda da shi bisa ga dalili sannan kuma alamomin tashin kiyama yadda da su ko rufin yadda da su bisa ga dalili da sauran abubuwa sannan kuma ya shafi mas'aloli ga bayan su na addini amma anan gurin tunda abin da yake magana akai akan aqida ne kenan anan gurin maganar sa yana son ya bayyana mana mazhabuhu al-i'tiqadi la mazhabuhu al-fiqhi yana son ya mana bayanin mazhabarsa ta me aqida ba mazhabarsa ta furu'a ba ya sa'ili an mazhabi ya kai wanda kake tambata ta kane da mazhabata wa aqidati kake son ka tambaye ni dangane da aqida ta wata irin aqida gare ni ni shi'i ne ko khariji ne ko mu'tazili ko rafizi ko kuma ashari ne ko maturidi mulalaka ji ruzika al-huda mallil hidayati yas'alu ruzika ga fi'il madi bi mabni lil majhul man annan shi ne na'ibul fa'il an gane ko ruzika al-huda mallil hidayati yas'alu lalle dukkan wanda yake tambaya dukkan da shiriya ruzika al-huda lalle an arzuta shi shiriya din domin mai zuwa ya yi tambaya dangane da tafarkin shiriya wannan shi ne ya fi dacewa da ya bi shiriya ɗin sama da wanda baya tambayar kowa yana gina aqidarsa bisa ga abin da yake tsammani ko yake zato da wanda yake tambayar malamai masana kan me ya kamata ya kudurce a zuci ko ya aikata daga kai da kuma wanda yake kintatar hakan hankalinsa ya aikata wa aka fi jin zai dace da daidai mai tambaya ko mai yi da ka mai tambaya da haka yake ruzikal huda kun azuta shi shiriya wa mallil hidayati yasalu dukkan wanda yake tambaya dangane da shiriya tambaya irin ta neman shiriya to kaga anan gurin kuma tambaya ta kasu kashi biyu akwai tambaya ta neman shiriya akwai tambaya ta ta'annuti wato tambaya ta irkure ko ganin bayan wanda zan tambaya irin wannan tambayar a bar zargi a cikin alqur'ani amma tambaya ta shiriya wannan a bar ya buce dan haka alqur'ani yayi magana dangane da tambayoyi iri biyu dai inda kaji an yi tambaya da neman shiriya to irin tambayar da Qur'ani ke yabo ke da haka yake fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu kaga yayi umarni da mai wato ainihin yin tambaya amma duk inda kaji ga wani yayi tambaya an zarge shi to ba tambayar neman shiriya ba ce tambayar neman kure wanda yawa tambaya ke Allah ce am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa'a sabil sannan kuma yace yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min as-sama' fa sa'alu Musa akbar min zalik fa qalu arina Allah jahra fa akhadathum as-sa'iqatu bi dhulmihim thumma ittakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa afawna an zalik wa atayna Musa sultanan mubina يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. كتابا أن تنبأ تتنمين سريع كو تتعنتي تتعنتي تيشا تنبأ تأبر زرقي تنبأ أهل الكتاب سنة تنبأ كتوا كسو كرمس دون التاتي ناس نسوك أهل السماء wanda ba za su yi tarayya da sauran jama'a ba, don me za a haɗa su da sauran gama garin mutane sai dai a saukar musu da littafin su na daban. Ta ga wannan tambaya ce ta ƴar ƙure wadda Qur'ani ke zargin irinta. Shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sun san ke cewa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum sai ce mai kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kasratu masailihim, kaga yawan tambayoyi, wani irin tambayoyi kenan waɗanda suke abun zargi, tambayoyin da suke abun zargi. Da haka dai a nan gurin da yake ruzukal huzamal hidayati yasalu, wato ya nuna cewa duk tambayar da mutum zai ta neman shari'a, su mai irin wannan shari'a an arzuta shi da shari'a din. Ko ya zanto jumla ce du'a'iyya, Allah ya datar da shi, Allah ya sa a datar da shi da shari'a din, duk wanda ke tambaya ta neman shari'a. Isma kalam muhaddithin fi qawlihi la yantani anhu wa la yatabaddalu. Ite isma kalam muhaddithin fi qawlihi, saurari maganar wanda yake bin diddigin dalilai fi qawlihi, a cikin maganar da zai faɗa. Wato karka saurari maganar wanda baya bin diddigin dalili, a ka saurari maganar muhaddith. Idan an ce al-muhaddith, cikin malamai ko ɗaliban ilimi su ne wanda kowace mas'ala za su yi magana a kanta, ko ta aqida ko ta fiqhu, su sukan yi kokari sai sun ga wani dalili wannan mas'alar ta ginu a kai, sannan shi wannan dalili sahihi ne ko ba sahihi ba ne, sannan shi wannan dalili ya dace da mas'alar ko yana nesa da ita. Al-muhaddith kenan. Al-muhaddith cikin malamai ko ɗaliban ilimi shi ne in ya gazance ɗaya a kan mas'ala baya ɗaukan shi har sai ya nemi in akwai waɗansu zantukan ban da shi. In ya samu zantuka da yawa, biyu ko uku kan mas'ala, baya zaɓar wanda ya ga dama ya bi, yakan bincika ya ga wanne ya fi ƙarfin dalili ba tare da yin izina da wa ya faɗe shi ba. Dai idan aka ce Imam Malik ya ce, Imam Shafi'i ya ce, Imam Ahmad ya ce, kuma ya zanto zantuka daban-daban, to wanda yake muhaddithi yakan kalli meye hujjar mai zancen farko, meye hujjar mai zance na biyu, meye hujjar mai zance na uku, wace hujja ce tafi ƙarfi, sannan sai ya zaɓi hujjar da tafi ƙarfi. Hujja ce a mazhabar Imam Malik yake, amma yana ganin a wannan mas'alar guda ɗaya ɗin nan Imam Shafi'i ya fi ƙarfin hujja, to sai bi wannan dalilin. Ko a wannan mas'alar guda ɗaya Imam Ahmad bin Hanbal ya fi ƙarfin hujja, to sai bi wannan dalilin. To wannan shi ne muhaddith, wanda yake matsala kowace matsala sai an tsatsaitai mata dalilanta, an ga dalilin da ya fi ƙarfi a biyu, ba a gaggawa cikin abin nan. Idan mutum da yake wannan siffarsa ce, shi ya kamata ka saurari maganarsa, domin idan malami ne shi zai amfana da kai, in ɗalibin ilimi ne shi ne zai amfana da kai. Amma mutumin da yake tare da son zuciya ko gaggawa, wanda zai ji magana ɗaya baya tsayawa ya ji sauran bututuwa, in ya ga dalili ɗaya baya tsayawa ya nemi sauran dalilai kawai sai ya bi, to wannan bai zama muhaddith sai kun kauli. Da haka Ibn Taymiyyah yake baka shawara a matsayin ɗalibin ilimi, isma'a kalama muhaddithin fi qawlihi, ka saurari maganar dukkan mai bin diddigin dalilai a cikin zancensa. La yantani anhu, babu yanda za a yi ya kauce wa dalili. Wala yatabaddalu, babu yanda za a yi ya canja bayan ga dalili ya gudu kan matsala kuma ya musanya da wani abin da ba dalili a kansa. Zantuka guda biyu, ɗaya yana da dalili mai ƙarfi, ɗaya ba da dalili mai ƙarfi, kawai ya kaucewa mai dalili mai ƙarfi ya bi mara ƙarfi, dan wane ne ya faɗe shi ko su wane, baya yin haka. Hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. A nan gurin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fara bayanin aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a din kenan. Daga cikin aqida su abin ya ambaci abu guda biyu. Abu na farko san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato da san sahabbai da san ahlul baiti, dukkan su aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Ina fatan kun fahimta. shine ce hubbu sahabati kullihim san sahabbai gaba ɗayansu li game da ni mazhabin wannan mazhaba ta ce kaga nan yana sharhi ne dangane da al-mazhabul i'tiqadi ba al-mazhabul fiqhi ba wa mawaddatul qurba annan kaunar al-qurba anan yana nufin ahlu qarabati rasulillah ahlu baitin nubuwa walla as'alukum alayhi hadaran illa al-mawaddata bil-qurba al-qurba kaga zurriyar gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da san iyalin gidan annabi biha atawassalu da wannan soyayyar atawassalu nike yin tawassuli wurin Allah ya biya mun bukatata domin tunda san sahabbai ibada ce haka kuma san iyalan gidan annabi ibada ce to kuma dukkan wata ibada ya halatta mutum ya yi tawassuli da gidan neman biyan bukata a wurin Ubangiji ya halatta kai tawassuli da karatun Qur'ani ya halatta kai tawassuli da sallah da azumi da zakka da aikin haji ya halatta kai tawassuli da biyayya ga mahaifanka kamar da hadisi ya nuna cikin sahih muslim sannan kuma ya halatta kai tawassuli da son da kake wa annabi ka ce ya Allah dan son da nake wa annabi ki mun ya da mun bukata ka ya halatta kai tawassuli kuma da son sahabban annabi dan son su kuma ibada ce ya halatta kuma kai tawassuli da son iyalin gidan annabi shine sai biha lamarin jihad miri din yana uda zuwa game yana koma zuwa ga yana al-mawadda an gane ku wa mawaddatul qurba biha ay bil mawaddati atawassalu ila Allah ta'ala fi qada'i hawaiji an gane ku to nan ya kamata mu yi wa kan mu tambayoyi guda biyu farko man hum as-sahaba sannan kuma na biyu man hum ahlul bayt don ba za ka so abu ba sai ka san shi tun da san sahabbai ya zama ibada ya kamata kowa ya san waye sahabbai sannan kuma tun da san ahlul bait shi ma ibada ce to ya kamata mutum ya san su wane ne ahlul bait anan sahabbai kamar yadda dukkan malamai na hadisi suke tarifin su shi ne sahabi shi ne dukkan mutumin da ya cika sharuɗa guda uku sharaɗi na farko ya zanto ya taɓa gamuwa da annabi sukan ambaci su taɓa gamuwa a madadin su ganin annabi don ta iyawa ga mutum ya gamu da annabi amma bai gan shi ba don kasancewarsa makahu sai Abdullahi bin Umar Maktum ai ya gamu da annabi hazali ma yana ɗaya daga cikin masu kiran sallah a masallacin annabi amma ya taɓa ganin annabi bai taɓa ganin sa ba tunda makahu ne a ce kalmar gani da kalmar gamuwa cikin su wacce ta fi faɗi kalmar gamuwa ta fi abin da ta iya gamuwa da mutum ba ka gan shi ba amma kalmar gani kuwa to ta iya ka gamu da mutum amma kuma ba ka gan shi ba kaga kenan kalmar gani ta fi zama ta yi tsukuku da yawa amma kalmar gamuwa ta fi faɗi don haka sharaɗi na farko ga sahabi ya zanto ya taɓa gamuwa da annabi kaga gamuwa da shi ba kaga kenan nan gurin ba sai sun zauna gari ɗaya ba ba sai ya zama abokin shi ba kuma wannan gamuwa din ba sai ta maimaito ko su ɗaya ya taɓa gamuwa da shi mukaddara annabi sallallahu alaihi wasallam na kan wannan kujera sai ka shigo masallaci ta wannan kofar ka hango shi ka fita to ka samu ɗaya daga cikin sharuɗin da zai mayar da kai sahabi kila annabi ma bai san ka ba amma san ka gan shi ba amma kai sahabi ne ka samu ɗaya daga cikin sharuɗa sharaɗi na biyu shine imani da annabi bayan mutum ya gamu da annabi ya zanto yayi ne yayi imani da shi sharaɗi na uku ya kasance mutum ya mutu akan imani din ba tare da yayi ridda ba domin idan mutum ya yi ridda kuma sahabantakar kuma ta rushe kenan har sai in mutum ya zarce ya mutu akan imani ba tare da ya yi ridda ba waɗannan su ne sharuɗa guda uku da haka idan an tambaye ka man huwa sahabi kika ce as-sahabi huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam wanda ka ga wannan littafi ya ce marra annabiyya wa amana bihi to ar-ru'ya din nan zaka fassara ta da cewa me laqiya da haka zaka fassara ta dan gali kai din gali din ba lalle bane ba duka eh wa mutum kamar da na dai ba sai a baya ya gamu da annabi bai gaishe ba wannan shine sahabi mallaki annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ko mallaki din nabi sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata al-islam to inda mutum zai gamu da annabi kuma yayi imani da annabi sai zanto yayi ridda ya zama sahabi ya zama sahabi ba ya rushe sahabantakarsa to da ya riddan kuma daga baya sai ya dawo cikin musulunci kuma ya mutu kan musulunci sahabantakarsa tana nan ko ta rushe a sanadiyar yin ridda tana nan tunda dai ya mutu da imani dan haka suke cewa walau takhallalathu ridda man yaqiya bin nabiy sallallahu wa amana bihi wa mata ala zalik walau takhallala zalik ridda min al-islam ko da an samu wani lokaci da ya ridda amma kuma dai ya sake dawo tunda dai ya mutu akan imani to ya cika sharuɗa wanda za su mai kai sahabi kenan kalmar as-suhba akwai abin da ake kira as-suhbatul lughawiyya akwai kuma as-suhbatul istilahiyya sahabantaka a larabci da kuma sahabantaka a me a shari'ance sahabantaka a larabci za a ce wani abokin ka ne kawai dan ya taba ganin ka ko ya taba gamuwa da kai a motar haya ba za a ce abokin ka bane ba an gane ku amma kaga sahabantaka ta shari'a duk wanda ya taba gamuwa da kai ko da gamuwa ce kawai in dai ana nufin sahabin annabi ko da daga nesa ne ya hangi annabi in dai ya imani da annabin kuma ya mutu akan haka kaga ya zama sahabi ko da annabin bai san shi ba ina fata kun fahimta to kaga daga nan zaka gane bambanci tsakanin as-suhbatul lughawiyya da kuma as-suhba al-istilahiyya domin a ta fuskar lugha sahabantaka kalmar tana da fadi da yawa ta iya daukar aboki wanda kun saba kud da kud kuma ta iya daukar wani lokaci wanda gari daya ya hada ku ko da baka taba ganin shi ba bai taba ganin ka ba kuma ta iya zama wato ainihin yaren ku daya ko da kila baka san shi ba shi bai san ka ba da haka a wani lokaci za ku ana jingina mutanen Makka da basu yi imani da Annabi ba amma ana kiran su ana cewa da Annabi sahibinku wa ma sahibukum bi majnun lafazin kum din nan da su ake da su Abu Jahal da su Abu Lahab da su kafirin Makka aka ce musu wa ma sahibukum bi majnun sahibun naku ba mahaukaci bane ba dan su suna tuhumar Annabi da cewa mahaukaci ne Allah kuma ya kore masa hauka ya ce wa ma sahibukum bi majnun sannan Allah ya ce ma dalla sahibukum وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى كاغا انا الصحبه اللغويه شي با الصحبه الاصطلاحيه با كودا wanda ka wannan yace to ai idan ka ji mun zage sahabban annabi ai muna zagin su ne wadanda suke kafiran cikin su dan ba Abu Jahil ma ai duk sahabban sa ne dan Allah ya ce wa sahibukum min junta ce to ka kai baka sa abin da kake ba anan gurin kana magana akan as-suhbah al-lughawiyya mu ko muna son mu gina hukunci akan me as-suhbah al-istilahiyya sahabantaka ta islahi muke magana ba sahabantaka ta lugha ba wanda suna da faɗi idan mun kubuta ta da sahabantaka ta islahi ina da mun fahimci wannan to sahabbai wannan dai su ne masu wannan matsayi dukan wanda ya yi imani da annabi ya taba gamuwa da shi kuma ya mutu kan musulunci to sahabbai kuma ba darajar su ɗaya ba wani ya fi wani daraja malamai sun yi ijma'i tun lokacin annabi na da rai da sahabbai sun yi ijma'i a kan cewa wanda ya fi kowa daraja shi ne sayyidina abubakar bayan annabin kenan daga nan sai sayyidina umar daga nan sai sayyidina usman daga nan sai aka yi shiru wannan guda ukun farko ittifaki ne abin da ya biyo bayan wannan ukun sai ka ce bisa ga zancen da ya fi ƙarfi amma ba ittifaki ba ne Abdullahi dan Umar ya faɗa ƙarara yace kunna da uddu wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hayyun wa sahabatu mutawatirun khairun nas Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Sakat yace mun kasance muna kidaya a lokacin annabi na dare me yake so yace a lokacin annabi na dare inda kuskure muka yi da annabi ya ce mun yi kuskure sauran sahabbai duk suna nan da sauransu ba su mutu gaba ɗaya ba suna nan mun kasance muna kidaya mu ce wanda ya fi kowa falala sayyidina abubakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman sannan sai abdullahi da umar ya shiru bai ce komai ba kaga ya nuna waɗannan guda uku falalarsu ala hadha tartib abu ne wanda yake mai ijma'i da wani zai zo yanzu ya ce ai umar ya fi abubakar falala ya saba ne ya saba ijma'i ita ba ghayra sabilil mu'minin kenan da wani zai zo yanzu ya ce Uthman ya fi Umar falala ya saba mai ijma'i ya wani zai zo ya dauko wani wanda baya cikin guda ukun yace duk ya fi ukun nan falla shi ma ya saba mai
ya saba mai limadi
kina ba ta fahimta to daga nan gurin sai mutane shi da ake kira ashabu sura sura committee wanda kuma dan kasabe ya kafa su mutane shida Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaydillah Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas Az-Zubair ibn Al-Awwam Alaykumawa Zayd baya cikin su mutane shida da aka fa na tuno da waɗannan guda biyar din ha ba Abdullahi dan Umar baya cikin su bari mu saki kira yawa Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaydillah Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas Az-Zubair ibn Al-Awwam biyar sura na shida Abu Ubaida Amir ibn Al-Jarrah Abu Ubaida Amir ibn Al-Jarrah su waɗannan su ne mutum shida wanda suke yin shura committee hanyar da kai tsaye waɗannan shidan su suke biyo waɗancan ukun ta fuskar falala to amma idan an haɗa su shidan kuma to su kuma Aliyu ya fi su bisa ga zance mafi inganci Aliyu ya fi su kuma an yadda wannan guda shidan dukkanin su kowanne ya cancanta ya zama halifa irin yadda Aliyu ya zama halifa dan Umar ya nada su ne ko Usman ya nada su ne ko wanda nada su ya nada su ne a matsayin duk wanda aka zaba cikin su yayi ina ba ta fahimta ko dake Umar ne ya kafa su dan Umar ne ya kafa su kaga Usman na cikin su kuma amma shi Usman mun riga mun sashi a cikin mai wancan ina ba ta fahimta da haka dai waɗannan kowa ya cancanta ya zama mai ya zama khalifa ya zama halifan musulmi ya cancanta ya zama halifan musulmi babu wani jayayya a kai to daga nan gurin kun san a cikin sahabba akwai al-muhajirun akwai kuma al-ansar da an tashi bayanin falala tsakanin al-muhajirun wal ansar wa yafi al-muhajirun sun fi falala sannan al-ansar sai inda aka ambace su cikin al-qur'ani ana fara kawo al-muhajirun sannan al-ansar السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون كذا المهاجرون كنا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم كذا الأنصار كنا والنسلون فرلر المهاجرون على الأنصار وسيدي سوء المهاجرون مدانكو wanda suka halarci yakin Badar din cikin su sun fi wanda su je yakin Badar falala ba haka su ma al-ansar mahalarta yakin Badar din cikin su sun fi wanda su je yakin Badar falala ina fatan kun fahimta dan shi yakin Badar yana da wata miza ta musamman akan dukkan yakoki dan a lokacin raunin musulmi ne lokacin gwada imani ne saboda ba a taba yin yaki ba sannan an fita ba da niyyar yaki ba su kansu sahabbai ba sa fatan ayi yaki Ubangiji ta'ala ya haɗa su ba tare da zuro ba shine Ubangiji ta'ala yake cewa walau tawa'atum lakhalaftum fil mi'ad walakin liqdi Allah amran kana mafa'ula da an yi alƙawari da ku ne kila da kun saba amma Ubangiji ta'ala ya so ku yi kitabun da yakin ba tare da kun shirya masa ba to sai ya zanto cewa lokacin gwajin imani ne tsayawar da suka yi sai fasa falala sama da wanda ya je wani yaki da ba wannan ba ina fatan kun fahimta wato dai idan mun dauki wannan sannan kuma waɗanda suka yi imani sawa'un cikin al-muhajirun wal ansar kafin buɗe makka sun tsara dukkan wani sahabi da ya yi imani shi kuma bayan mai an buɗe makka dan Allah ta la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna me yasa sakamakon da zaka fitar da shi bayan duk wannan zantuka bayan duk waɗannan bayanai sakamakon da zaka fitar da shi shine sahabbai dukkanin su sahabbai ne sai dai daraja su kuma ta wani ta fi ta wani me ake kafa hujja da shi wajen fifikon daraja nassi da annabi sallallahu alaihi wa sallama karara ya nassanta wani ya fara to kaga ba wata magana an gane ko nassi na alqur'ani ya nassanta almuhajiruna aula min alansar kaga babu wata magana nassi na hadisi ya nuna cewa ahlu badr aula min ghairihim sawa'un fi zalikal muhajirun wal ansar, to kaga wannan babu wata magana da nassi, ba da san rai ba ake fifita wani da kan wani, dole sai da nassi na alqur'ani ko na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan kuma su sahabbai ƴan uwa wato zabi ne na Allah madaukaki sarki, irin yadda annabi ya zama zabi da Allah, kamar yadda aya ta nuna Allah ya ba da bisharar ruwa annabi cikin at-taura da injila, yace yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Sannan kuma ubangiji ya ambaci siffar sahabban annabi cikin at-taura da injila, yace zalika masaluhum fi at-taura wa masaluhum fil injil. Kaga hum annan dabiq na koma zuwa ga sahabbai dan farkon ayar Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu, alladina ma'ahu kuma sahabbai kenan. Ashe da'u al-kuffar wa hama bainahum tarahum ruk'an sujudan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم. المثل الوصف ولله المثل الأعلى بمعنى ولله الوصف الأعلى. تكما ذلك مثلهم في التوراة ذلك وصفهم في التوراة ووصفهم في الإنجيل. سواء الدعوة على الكفار نيد القرآن يفعل هذا أثر هذا الإنجيل سكب هذا. ورهما وبينهم يد القرآن يفعل هذا ما أثر هذا الإنجيل سكب هذا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا حتى أكم بجد كما أثر هذا الإنجيل سكب القرآن يكهو. Kana ba za a fahimta, kaga wannan ya nuna wato sahabantaka zaɓi ne na Ubangiji ba nafin ibada ba ne. Inda nafin ibada ne da yau idan wani ya yi ta ƙiyamun laili da karatun Ƙur'ani to kila kawai sai a ji washe gari ya yi dikiliyarin ɗin kansa ko an yi dikiliyarin ɗinsa cewa to wane dai shi ke ya zama sahabi dai shi ma da yau. Irin adadin da ake buƙata na ibada shi ma ya cika. Kaga ba yau ibada ba ne ba, zaɓi ne na Ubangiji. Shi ne Abdullah ɗan Umar ke cewa tsayuwa sa'a ɗaya da suke da annabi khairun minad duniya wa ma fiha. Tafi duniya da abin da ke cikin ta, tsayawa sa'a ɗaya tare da Allah suna masu imani da shi. To kuma sahabbai ba masu bi bane ba, suna yin daidai suna yin kuskure. Sai dai abin kallo shine daidai ɗin su yafi kuskuren su yawa. Kuma kuskuren da suka yi Allah ya bada labarin ya gafarta musu. An gane ko? Dan yace wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi, kaga al-muhajirun kenan. والذين آووا ونصروا كذا الأنصار كما قلت أولئك هم المؤمنون حقا. قال الله يتي وانن سوني ممنان جسك دو وانت بسوبة إيمان نسا كلا وكالا دي كلا يتبت كلا يتبت با أما تنسى أولئك هم المؤمنون حقا قلت كوم يا كرسي لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم. Kaga maghfira ba a cewa maghfira sai idan sabaqaha al-ma'asi, an samu zunubi to amma yanzu an yi mai an gafarta. To kaga yanzu ko da wani zai hikaito wani laifi ga wani sahabi yayi kuma ya zagi wannan sahabin sanadiyar wannan laifin, to yanzu akwai laifin bayan aya ta ce lahum maghfiratun, har wani sai maka an shafe ayar sai ka ka'ida ta annasi kul mansufa cikin alqur'ani shine annan naskha لا يدخل في الأخبار وإنما يدخل في الأحكام. النسخ لا يدخل في الأخبار ولكنما يدخل في الأحكام. النسخ هنا شجعت كمي وكنتي وكنتي باتكين لا باري با لا باري إذا سلاب لا باري كم تجباي كروك شيء باها كبني كاشا في لا باري يعظم يكيجنا كليج yanzu a ce Allah ya bada labarin lalle mun turo annabi Nuhu inna arsalna nuhan ila qaumihi, wannan hukunci ne ko labari? To sai wata aya ta ce a ma arsalallahu nuhan ila qaumihi, a ce an samu nasiful maso. To Allah ya ce wal mu'minun ayyata ulaika humul mu'minun haqa, kaga ya ce sun yi mai sun yi imani kuma na gaske. Daga ba sai zai ce a ba su yi imani ba, ya zama mai ya zama warware shi ke nan, haka annas ba ya ce cikin al-akhbar, ma'ana ko da wani zai zo ce ma ya yadda da wannan ayoyin amma an shafe su ai ka sa al-qur'ani ko annas kul mansukh, ya yadda amma annas kul mansukh cikin komai da komai yake shiga ko cikin wata nahiya muayyana, cikin wata juz'iyya muayyana wahiya al-ahkam, Allah zai shar'anta hukunci daga baya kuma ya goge wannan hukunci ne musun ya shi da wani, dan babu hukunci ya kawo banda babin labari. Da can kiddar mace idan mijinta ya mutu shekara daya, wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawla ghayra ikhraj, daga ba sai Allah ya goge shekara daya mai da ya so ta fitar kwana goma wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra fa hadha nasukun wa hadha mansukh li'annahu hukm min al-ahkam la khabar min al-akhbar ina ba ta gumbahinta ulaika hum mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun kaga Allah ce ya gafarta ma'ana koda sun yi laifi sai Allah kuma ya ce ya gafarta to kuma ayoyin da suke magana akan gafarta zanubansa habbi suna da yawa ko yanzu to mutun yayi laifin an yi masa haddi nassin hadisi cikin Bukhari na Ubadah ibn Samit ya nuna dukkan wanda ya aikata wata kabaira sai aka masa haddi to wannan kabairan ta kankare masa wannan a wannan haddin ya kankare masa wannan laifin na kabaira al-hududu kaffarat a wani hadisin dubban wanda ba na Bukhari ba manzo Allah ya ce al-hududu kaffarat ma iz da yazna aka jefe shi kenan wannan jefewar ta kankare me ta kankare zanubin ghamidiyya da ta yazna aka jefe ta wannan jefewar ta kankare me zanubin shi sa da manzo Allah ta shi zai mutu sallah Umar ce a tusalli alaiha wa qad zanat sai manzo Allah ce laqad tabat tawbatan law qusimat ala 70 min ahli al-madinati lawasi'athum ta yi tuban da za a raba gida 70 cikin gidajen mutanen Madina da su sai a ci su ina fata an fahimta dukan kinan kafara ta shi dare kuma Allah ya ce ya gafarta ko mutum ya zanto ga laifin yayi amma yana da rinjayen aikin alkhairi wannan kuma Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayiat zalika dhikra lizakirin ko kuma shi kansa yayi tuba tawbatan nasuha wannan ko a yau jiya da shekaran jiya sai zuna ka sha giya kai fashi kai sata a yau sai ka zo kai tuba tawbatan nasuha to Allah ya ce asarabukum an yukaffir ankum sayiatikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya kai kanka in ce wannan an yafe ma sai sahabi yayi wannan ya tuba ki yafe masa sai shi ba sai yake da ma'ana Ibn al-Qayyim a cikin littafin Madaris al-Salikin ya kawo ababan da ake kanka da zanubai da su abu guda 12 wadannan da lissafa suna ciki sauran su ko ba ku duba wanda ana kanta da zanubi a sanadiyar su da haka ana rike sahabi da laifin da ya kuma ka zage shi ko ma ka kai ka kafirta shi to wannan alama ce ta bid'a shi yasa ahlus sunna ne daga cikin aqidar su zargin sahabi alama ce ta bid'a yabansa kuma alama ce ta sunna kushe sahabi alama ce ta bid'a yabansa alama ce kuma ta me sunna ya kamata ku rike wannan a matsayin kaida wannan sai ahlul bait su wane ne ahlul bait waɗansu malamai sukan takaice lafazin ahlul bait idan an ce man hum ahlul bait su ce su ne kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim waɗansu kuma sukan dan faɗaɗa sai su ce ahlul bait azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim to idan ka faɗa sai ka gama kowa da kowa azwajun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim wannan su ne wa ahlul bait azwajun nabi matan annabi kaga nan Khadija na ciki matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura goma sha daya duk suna ciki tara da ya bari a karkashin igiyar aure duk suna ciki an gane ko azwajun nabi matan annabi wa dhurriyyatuhu sai dhurriyyarsa to annabi kuma ƴaƴansa da ya haifa guda 7 ne an gane ko guda 3 maza guda 4 mata cikin ƴaƴan nan guda 7 ƴaƴa shida suna na Khadija ta haife su da Abdullahi da Al-Qasim da Umm Kulsum da Ruqayya da Zainab da Fatima no kenan ba shi da ba cikon na 7 shine Ibrahim wanda bayan gassa Maryatul Qibtiyya ta haife shi da kaga waɗannan su ne zurriya na annabi kenan ƴaƴansa so da ƴaƴan ƴaƴansu kaga har zuwa yau idan an samu kai irin gidan Fatima ne ko irin gidan Zainab ko irin gidan wani cikin ƴaƴan annabi to shikenan ka zama kana cikin ahlul bait kenan ka zama cikin zurriyar annabi kenan ko yau muka bi igiyar tarihi muka tara haka take kai kana dangantuwa zuwa gidan nana Fatima to kuma tarihi ya nuna mana cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam galibi duk sun mutu ma suna yara da abdullahi da alqasim da ibrahim mazan duk sun mutu suna ne yara kanana zainab da ruqayya da ummu kulsum ba sun yi aure ruqayya da ummu kulsum ni da ban san ƴaƴan su ba zainab ta haihu amma kuma ƴar ta mutu tun annabi na da rai fatima ta haifi ƴaƴa guda biyar da hasan da husain da muhsin da ummu kulsum da kuma zainab daga ummu kulsum annabi da ya ummu kulsum sannan fatima ita kuma ta haifi ita ma an sa mata suna ummu kulsum sannan zainab annabi da ya zainab sannan kuma fatima da ta haifi ya cikin yayanta an sa mata suna zainab wadannan sune yayanta guda biyar ina fata an fahimta to idan yau an samu kana da jituwa zuwa gidan nana fatima sai jikan hasan ne ko husain ko muhsin ko waɗanda ta ambata kaga ka zama cikin kama kana cikin adalci kaga azwajun nabi wa zurriyatu sai kuma muka ce kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim dukkan wani musulmi namiji ko mace cikin banu hashim to shi wane ne hashim shi hashim shi ne mahaifin Abdul Muttalib Abdul Muttalib kuma hakikanin sunansa shine Shayba shine sunansa amma Abdul Muttalib wannan sa masa ake daga baya idan ka karanta littafin sirra zaka ishe cewa shi Hashim yana da dan uwa mai suna Al-Muttalib ba Abdul Muttalib ba Al-Muttalib da Hashim da Al-Muttalib dukkan su ayen Abdul Manaf ne suna ba da amfani ta shi Hashim din nan lokacin da ya haifi Shayba mahaifiyarsa ƴar Madina ce don haka sai aka kai shi can riko ya ɗan girma a can har ya ɗan tashi ya yi wayo daga baya shi baban yana son ya dawo da shi don shi kaɗai ne ɗansa a wannan lokaci ko kuma koda na wadanda waɗansu ƴaƴan sun mutu amma kara ta sa ya ƙi zuwa ya ɗauko shi sai wannan ɗan uwansa mai suna me Al-Muttalib ya tafi Madina ya je ya ɗauko shi ya goyo shi a bayan raƙumi ya taho da shi to da yake a wannan lokaci an riga an san akwai al'adar cinikayyar bayi kuma Shayba ba a san shi ba a cikin makasin da tun yana yaro yana wajen ƴan uwansa lokacin da Al-Muttalib ya shigo gari tare da Shayba a goye a bayansa a kan raƙumi daga nesa aka ce haza Muttalib aka ce baya wannan abu sai aka ce ya kila bawa ne ya sayo sai suka ce aizan haza Muttalibun wa haza abduhu tun daga wannan lokaci sai aka ce masa ne Abdul Muttalib su ko ba su san ba ɗan uwansa ne Hashim to daga nan sai ba ya samu wannan suna Abdul Muttalib kuma sai ya bi shi akan haka kuma Abdul Muttalib kun san shi ne mahaifin Abdullahi wato baban Annabi kuma shi ne mahaifin Abu Talib baban Aliyu kuma shi ne mahaifin Hamza Sayyidu Shuhada kuma shi ne mahaifin Al-Abbas baban Abdullahi dan Abbas kuma shi ne mahaifin Al-Haris kuma shi ne mahaifin Safiya kaga duk wannan ƴaƴansa ne ina fata an fahimta ƴaƴa ne nawa na Abdul Muttalib wanda hakikanin sunansa shi ne Shayba don haka idan mutane suka ce maka banu Hashim suna nufin wannan tsatsan na Shayba ƴaƴan Abdul Muttalib su ne shine banu Hashim wanda annabin na cikin su da kai Aliyu yana ciki Abdullahi dan Abbas na ciki wani yana ciki dukkan wani musulmi da idan an bi tarihi yau yana shiga cikin nan gurin to ya zama kenan yana cikin mai Ahlul Bait shi kenan kun ga kalmar Ahlul Bait tana da fadi a wurin Ahlus Sunna sama da kanun Ahlul Bait a wurin Shi'a dan su Shi'a a wurin su matan Annabi ba Ahlul Bait bane ba sam sun cire su shi yasa ma suke zagin su suke la'anta su dan sabewa da hasara amma su zuwa Ahlul Bait ba bayan Fatima ga bade ba ta taba jin dan Shi'a yana bayanin fallalar Muhsin ko ummu kulsum ko Zainab ya Hassan da Husain kuma da tafiya ta tafiya Hassan din ma fa karo ne a wurin Shi'a duk inda wani ɗakin ibada yake ka san shi a basa gina masallaci sai ɗakin ibada kaga ɗakin ibada ko na yahudu ne sunan shi game ɗakin ibada su basa gina masallaci sai dai abinda suke kira al-husainiyya wato ɗakunan da ake taruwa a yi kuka don tunawa da sayyidina husaini sai ya zanto gaba ɗaya wala'insu akan husaini ɗin yake ko da kusa da suke ɗauka suna tafiya da ita a ko'ina in za su yi sallah mutum ya sujjada goshinsa a kai suna iya ta kadin ƙasa ce ta Karbala inda aka kashe husaini kuma shi yasa suke ɗauki ranar mutuwarsa a ranar makoki duk lokacin da 10 ga wata ta zo a ranar ashura yan shi'a suke taruka da muzahara da zanga-zanga su sa baƙaƙen kaya su ɗauko makara a nan da ba a karanci shi'a ba aka santa sai ake ɗaukar kamar wato irin 'yan mutuwa taho na shirya ne na haka ma suna yawo da makara da in wani ya mutu su ɗauke su kuma haka bane ya ƙida shi'a dan su a ƙida shi'a ba ma jihadi balantana wani ya je mutu me suke itikadi wannan katakon da suke wannan makarar da suka yi so ake ta halarto a zuciyar ka ga makarar sayyidina husaini don an ɗauko za a makabarta da ita dan ka tuno wa kanka ranar mutuwarsa ka yi cikin ciki kowa ya sa baƙaƙen kaya kar wanda ya kwalliya kar wanda ya kwado kowa ya mutu cikin ciki ya rika dukan kirjinsa yana kuka in ma ya samu dama ya samu wata sarƙa ya rika bugawa a jikinsa ko ya samu wani kwagiri ya fasa kansa jini ya fita ko ya samu reza ya yanka nan ya taga wani wuri ya yi kata-kata da jini don tunawa da Husaini wannan duk ibada ce a wurin soyayya da ake samun lada da ita in da abun ya yi mana nisa a yanzu a sakamakon zuwan tauraron dan adam satellite duk lokacin da aka nuno shi'a na Iran ko na Iraki suna yawo a ranar Ashura za ka gansu suna tafiya suna kuka suna buga kirji haka suna ɗaukan sarƙa mutum ya buga jiki ta kaga yaro ɗan ƙanƙani an tsaga masa nan jini na zuba to su wannan ita ce ibada kaga wannan maguzanci ne ba ya da alaƙa da addinin musulunci domin in ka tambayi duk mai hankali musulmi ta ce da sayyidina Husaini da babansa Aliyu wanne fa wani falala ya kamata ya tambaye mai babansa Aliyu to me yasa ranan Aliyu din ba ai wannan makokin ba sai ranan Husaini sannan da sayyidina Husaini da kakansa Annabi wanne fa falala Annabi sallallahu alaihi wasallam to dan me yasa ranan da Annabi ya mutu ba da rike wannan ranar ba a tsaya sai ranan makoki irin yadda aka yi wa Husaini ina fata an fahimta to amma kaga wannan duk yana buƙatar shi yasa yake da muhimmanci ɗaliban ilimi musamman matasa wato na farko karanta aqida ta ahlus sunna din san ya take na biyu karanta aqidar kifiyar ahlus sunna saboda mayar da martani idan an zo fakin tattaunawa amma shi suna yawo suna ribatar mutane amma mutum ya san aqidar su zai ga tsabagen maguzanci ne na farisa aka dauko aka sa cikin addinin musulunci ba da alaka da addinin musulunci amma za ga mutane suna zaune da su ana auratayya da su ana komai da komai da su wanda duk wannan bai kamata a yi da su ba dan ba su da alaka da addinin musulunci in mutum ya san hakikanin shi'a sai dai akwai jahilan da suke rutuwa da abin da ake kira al-thawra al-khumainiyya revolution din da Khomeini yayi su wannan shine yake burge su amma ba su san haƙiƙa hakikanin al-amr na yake da shi'a ba to kaga wannan za a ba su uzuri saboda rashin karatun su Allah sa mun gane da haka dai a jumlatai idan mun ce ahlul baiti kamar yadda na faɗa muku shi ne matan Annabi da zuriyarsa da kowa dukkan musulmi ko musulma da ke dangantuwa zuwa gawa gidan Banu Hashim ina jin mun riga mun fahimci ahlul baiti to kuma su ahlul baiti haƙƙinsu a kanmu shi ne wajibi ne mu shigar da su salati lokacin da muke wa Annabi salati mu ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma wajibi ne mai girma ma su saboda kusancinsu da Annabi sama da girmamawa da za mu yi wa mutanen wani gida mu girmama zuriyar gidan Annabi sama da yadda za mu yi girmama mutanen wani gida in ga wani family ana girmama masu don su family din gidan wani ne to lallai family din gidan Annabi su suka fi cancanta a girmama masu sama da kowa a duniya kuma ya kamata ku sani wannan yana da muhimmanci cewa babu wata gaba da juna tsakanin ahlul baiti da sauran sahabbai duk abin da 'yan shi'a za su kawo su ce ai an kwacewa Fatima gadonta Abubakar da Umar sun zalunce ta sun hana ta gado a sun kwace shugabanci daga hannun Ali bin Abi Talib duk magana sai karerai ba su da asali cikin addini su suna hikaito labarai ne da ƙarya na cewa sauran sahabbai suna yi wa ahlul baiti kallon harshen kaji suna raina su wanda wannan ƙarya ne rashin fahimtar juna da aka samu tsakanin Ali bin Abi Talib irin da ce wanda za a iya samu tsakanin Abu Bakar din da Aliyu ko tsakanin Umar da Abu Bakar ko tsakanin Usman da Abu Bakar ko tsakanin kowa da kowa ba an samu rashin fahimta da nan tsakanin Abu Bakar da Umar a gaban Annabi har sai da aya ta sauka suka ja hankalinsu balantana kuma da an samu tsakanin Ali bin Abi Talib sai ya nuna gaba da juna a cikin mu nan gurin ba a iya samun rashin fahimtar juna ko da a wannan wajen wannan karatun mun ce wani ya kare shi wani ya taka shi amma wannan sai haifar da gaba kuma a gidan shi da matar ka sai ku yi ni biyu ni uku kuna cikin zaman daci kuma sai daga baya ya zo ya wuce kai da danka kai da makocin kai da mahaifinka kai da abokinka kuma ya zo ya wuce wannan sai zama gaba to su shi'a da sun samu wata irin shi'a wani yayi wani kaza sai su gina wannan abu kaga suka ribaci cewa ai Aliyu ya kiwa Abubakar mubaya'a dan saboda me a dan ya ga Abubakar ya masa kwatan shugabanci ne wanda shi Aliyu ya kareta su akan haka an tambaye Aliyu me yasa kai jinkirin mubaya'a har tsawon wata hudu ko na abu kamar haka yace na fi kowa sanin Abubakar ne yafi cancanta ya zama shugaba bayan Annabi ya bar duniya amma a gani na ina da matsayin da lokacin da za a yi mubaya'a a yanke shawara ina cikin wanda sun cancanta a kirawo su ba a kirawo ne ba sai na ji ba dadi ba haka sai na kawar da kai amma ba gaba nake da shi ba ya zo a gaban jama'a a taro ya yi masa mubaya'a don kowa ya gani ya kawar wa mutane shakku amma har yanzu yan shi'a sai su zagi Abubakar kan Aliyu wanda shi kuma ya riga ya mubaya'a ina fatan kun fahimta to duk wannan ababai dai karantar tarihi na musulunci da tarihi ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na shi'anci da sauransu yana da muhimmanci da mutum ya gane kuma inda akwai gaba a tsakaninsu hadisin da ke tabbatar da falalar Ali bin Abi Talib wanda manzon Allah ya ce gobe zan bayar da tuta ga wani mutum yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son su sahabbai suka yi sammako kowa yana fatan a bashi wannan tutar da manzon Allah ya fito ya kalli jama'a gaba ɗaya sai ya ce aina Ali bin Abi Talib shi kuma lokacin ma yana fama da dindimi da ciwon ido bai zo wajen ba Annabi ya ce a je a zo da shi aka zo da shi ya bashi tutar a cikin hadisai na falalar Ali wannan na cikin ma bai fito wanne ba wa ya rawaito wannan hadisin ba wani ne cikin alim da ke rawaito shi ba Salma ibn al-Akwa shi ya rawaito wannan hadisin inda akwai gaba tsakanin su da Aliyu ba sai koyi hadisin ba ba sai koyi ba hadisin sannan inda akwai gaba tsakanin Ali bin Abi Talib da Umar dan Khattab ai Umar dan Khattab ya zo ya nemi auren Ummu Kulsum da muka faɗa har gidan Fatima kuma Aliyu ya bashi kuma har suka haihu shi kuma Umar dan Khattab yace ba wai damuwa ne da aure ba amma na ji hadisin Annabi na cewa kowace dangantaka a ranar tashin kiyama za ta yanke dangantaka ta ce kadai ba za ta yanke dangantakar gidan Annabi ce ba ta yankewa Umar yace sai na so in yi aure a gidan da dangantaka ba ta yankewa don haka sai ne bi Ummu Kulsum Ali kuma ba shi aurenta kuma har suka haihu tare kace masa ya mai da ita sadaka ko aure da sadaki da shaidu da wali amma duk in shi'a sai su fake sai su shiga waɗansu wurare don saboda sun san ba ma karanta irin waɗannan tarihan yadda ya kamata wanda yana da kyau ina jaddada kira ga ahlus sunna wajen wannan ina jin da wannan ya fayyace mana suwaye sahabbai suwaye ahlul bait hubbu sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa aqulu fil qurani wa aqulu fil qurani ma ja'at bihi آياته فهو الكريم المنزل وأقول في القرآن لفظ القول سكتي شيني بك اللفظي وندي كنون معنا بك اللفظي وندي كنون معنا شيني اكي كده بسنامي القول أما لفظ القول كم ونلوك سنقسم فجاء لا رفسي أنا نفهم الاعتقاد أكيد الزوشي وأقول في القرآن يانا نفهم وأعتقد في القرآن أكيدا تاغم القرآن شين ما جاءت به آياته أبدا آيو ينسسك دوسك سنبتر إتسي أكيدا تا أنا ميك سوي تي يانا سوي تي نبن يدر أكيدا الموتزلا وابا سو موتزلا واسنا تشوى القرآن مخلوق قرآن حلتا سأكلي يدا أكا حلتيكا أكا حلتيني توقع القرآن يوم مخلوقني shi kuma ibn taymiya yace a ni aqida ta game da alqur'ani shine abin da ayoyin alqur'anin suka bayyana ayoyin alqur'ani sun nuna shi halitta ne ko sun nuna shi zancen Allah ne sun nuna zancen Allah ne Allah ya ce innahu alqur'anun karim fi kitabin maknun qur'an abin karantawa sannan Allah ya ce afatadmauna an yu'minu lakum qad kana fikum minhum yasma'una kalamallahi kalamullahi ne ba min khalqillahi ba bal huwa kalamullah أفتدمون أن يؤمن لكم وقد كان فريقكم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم من بعد ما أقلوه وهم يعلمون هكذا يقول وهم يعلمون وننا أبهم وهم يأكلون كرين زيان فأجبن بأدي وفا تلقيني وهم يعلمون وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون kaga nan gurin alquran kalamullah wannan shine abin da ayatuhu suka bayyana ayoyin alquran suka bayyana shine wa aqulu fil qur'an ma ja'at bihi ayatu kun gane fa huwa alqadimul munzal shi alquran shine alqadim wato littafin da yake baya da farko domin tunda alquran zance ne na Allah to zantan Allah kuma baya da farko irin yadda shi Allah din ba da farko tun zantan Allah sifa ne cikin sifofinsa kun gane ko wanda kuma sifa ta zance sifa ce zatiya duk da cewa takan zanto kuma fi'iliyya ma'ana Allah madaukakin sarki ya takallamu kaifa kan wa matakan wa matasha kaifa sha wa matasha subhanahu wataala wato alqur'ani sifa ce ta Allah wanda kuma shi Allah baya da farko haka sifar sama ba ta farko shi da yake nufi kadimu wal munzalu wanda kuma saukar da shi aka yi ta hanyar mala'ika jibril inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin an gane ko inna kunna munzirin littafi ne saukake sannan littafi ne wanda baya da farko ma'ana shi al-kadim abin da yake so ya ce bayr masluk ba halittar sa aka yi maka mai da mu'tazila suka cewa qur'ani halitta ne da haka ahlu sunna suka taba kan cewa duk wanda ya ta alqur'ani halitta ne to ya kafirta dan ya saba abin da ayoyin alqur'ani suka tabbatar wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala al-tirazu al-awwal wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwalu wa jami'u ayati sifati أمرها حقا كما نقل الطراز الأول كتي وأقول قال الله قل لن أفن نكي فدا أبيك نكي أقول أنا ينا نفن أستدل وأقول مستدلا إنا فدا يا عند ذن كفه حجة قال الله ألا تعالى ياتي أقولنا علامة أهل السنة كي من كفه حجة دمي كفه حجة دا القرآن جل جلاله والمصطفى سنكم قال المصطفى هل هادي mai shirya suwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-mustafa shine manzo Allah al-hadi kuma da sifati da shi wala ata'awwalu ni bana yin tawili abinda ayar al-qur'ani ta kawo hadisin manzo Allah ya kawo haka zan fade shi haka zan isar da shi wa al-umma ba ta da tawili ba shine wala ata'awwalu to nan ya yan uwa kalmar tawili kalma ce wadda take da ma'ana ada da kuma ma'ana a ƙarshen zamani idan an ce ada ana nufin a lokacin sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'in al-qurun al-mufaddala idan an ce kuma inda muta'akhirin a wurin mutanen ƙarshe ana nufin abin da biyo bayan waɗancan ƙarni guda uku mafiya kallala da ɗaukaka kun gane ai su ada sai idan sun ce at-ta'wil daidai yake da kalmar at-tafsir na ka tawili a wurin su ba abin zargi bane dan kalmar ta'wil tana nufin me tafsir wannan shine ake fassara da isin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi inda yake addu'a ga Abdullahi dan Abbas yake Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi hukunce-hukuncen addini sannan ka sanar da shi tawili ma'ana ka sanar da shi me fassarar alqur'ani ta'wil shine at-tafsir kuma shi Ibn Jarir Tabari yake nufi a cikin tafsirinsa ga wanda yake karanta littafin tafsirin Ibn Jarir Tabari wato Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an wanda shi ne mafi girman littafin tafsiri kuma mafi ingantaccen littafin tafsiri mai shi yana cikin malamai kudama ya mutu a shekara ta 310 idan ban manta ba Ibn Jarir Tabari babban malami ne kuma tafsirinsa wato mawsu'a ce wato ya tattaro duk abin da talibin ilimi ke bukata wajen tafsiri na farko fassara alqur'ani da alqur'ani na biyu fassara alqur'ani da hadisi na uku fassara alqur'ani da aqwalus sahaba na hudu bayanin lugha na biyar bayanin fiqh da bayanin balaga da komai ya tara a cikin tafsirin sa gaskiya jami'a ce guda ta tafsiri a wuri daya jami'ul bayan an ta'wil ayil qur'an za ga duk lokacin da yazo kusur aya shi al-qawlu fi ta'wil qawlihi ta'ala kaza wa kaza magana dangane da ta'wil qawlihi ta'ala yana nufin me tafsiri qawlihi ta'ala wannan shine ta'wil inda salaf dan san ta'wil kalimatu muradifatu li kalimati tafsir kalma ce da ma'anar sa kuma tafsir sannan suka ce ta'wil su salaf suna nufin makomar abu dan Allah ya ce yawma yati ta'wiluhu ranan da makomar abin za ta zo ko fassarar abin za ta zo idan Allah ya bada labarin aljanna ga mai kaza to fassarar wannan abin shine shiga aljannan ga wannan mutumin idan Allah ya bada labarin wuta ga madam kaza to fassarar wannan ayar shiga wutar shine yawma yati ta'wiluhu ranan da fassarar za ta zo ai ma'alu shay ma yaqulu ilayhi shay to amma a wurin almutaakhirun idan sun ce tawili su suna nufin wani abu ba an gane ko abinda suke nufi idan sun ce tawili suna nufi saful lafzi an zahirihi almutabadari minhu ila muhtamalin marjuh bi dalilin yadullu ala zalika ko idan ka so ka takaice kawai sai ka ce hamlul lafzi ala ma'anahu almarjuh fassara lafazi da ma'anar da ba ita ke da rinjaye a cikinsa ba wato lafazi yana ɗaukar ma'ana guda biyu da ma'ana ta kusa ga ta nesa to idan ka fassara shi da ma'ana ta nesa ka yi mai tawili idan kamata yin ka fassara shi da ma'anar mai ma'anar kusa da zaran ka fassara shi da ma'ana ta nesa to ka yi tawili kamar yanzu ka yi alwala ne ka taho nufin ka zo nan masallaci sai wani ce na za ka sai ka ce gida zan shi ke nan ce to bari zo mutu fita ne sai biyo ka yi kawai ka zo masallaci ka kawai ka kalma ka shiga ka yi tafiye tu masjid ka zauna ce sai bawan Allah sai da tambaye ka na za ka kace gida kuma sai ka zo masallaci ce ah to masallaci din ba gida bane ba sai Allah ya ambaci masallaci da sunan gida fi buyutin azinallahu an turfa'a duk gaga nan gurin lafazin bayit wata ma'ana ce tafi nisa idan an ambaci bayit wace ce tafi nisa wace tafi kusa tsakanin mufassara shi da gida da mufassara shi da masallaci masallaci tafi nisa gida ta fi kusa ina ba ta an fahimta zarar ka yi wannan ka kai tawili ke ina ba ta an fahimta ko kuma kai ne ke rantsuwa ka ce wallahi yau tun da na fito ba zan shiga gida ba har sai rana ta fadi shikenan shi lokacin sallah azhar ya kai sallah sai ka zo ka shiga masallaci sai wani sami ce sai Allah ya kama ka shi kenan sai kai ka fara sai ka rantsa ka ce ba kai ba gida sai rana ta fadi to gashi ka shigo masallaci ko masallaci kuma yake gida da nasu Qur'ani da haka ka fara ta kafa ka fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsat yadda kun shiga ayar kafara tace a wannan tawili kai mun kana son kai mun ilzami ne da tawili ina ba ta an fahimta ma'ana dai ka dauki lafazi ka bashi wata ma'ana manisanciya to wannan ya zama tawili kenan a madadin bashi ma'ana ta kusa to shi yasa ga ka'ida tawili da wannan ma'ana ta biyu ba a yin sa sai da kwakwaran dalili sai malamai suka kasance kashi uku idan kai tawili da kwakwaran dalili to tawilin ya zama tawili karbabbe idan kai tawili da rarraunin dalili tawili ya zama tawili ba karbabbe ba idan kai tawili ba tare da kowane dalili ba ko mai karfi ko mara karfi to ya zama wasa kake da nassan alqur'ani amma ba ma tawili bane ba kun ga haka su kashi nawa kashi uku idan kai tawili idan kana da dalili mai karfi da yake nuna haka to wannan tawilin ya zama shi ne at-ta'wilus sahih ko su ce at-ta'wilul maqbul ko su ce at-ta'wilul qarib duk abin da ka faɗa cikin guda biyun nan ko as-sahih ko al-qarib ko al-maqbul da an yadda suna kwatanta wannan da faɗin annabi da yace al-daru ahaqqu bi saqabi al-daru ahaqqu bi saqabi wato maƙwabci shi ya fi cancantar tallata masa hajar gida ko floti maƙwabcinka shi ya fi cancantar ka tallata masa hajar ka ta gidanka da za ka sayar ko flotinka to idan muka dauki lafazin aljar makwabci wane ne makwabci na damanka da gidanka yake kusa da shi da na hagun ɗinka da gidanka yake kusa da shi da na gaba da na baya duk suna cikin makwabta ko ba sa ciki sannan banda ma gidan da ke fi ma wanda kuke katanga daya na gaban sa shi ma in kaje gari ka zaka ce wani makwabci na za a ce ta ga duk makwabci ne ko anan gurin sai a ce ba za ka sayar da floating ka ba sai in ka tallata wa duk waɗannan wanda kalmar makwabci za ta hau kansu sun ce ba sa so sannan ka tallata wa na nesa shine malamai suka ce kaga anan abin da manzon Allah ke nufi aljaru shine almusharik laysa kullu jarin wa innama aljaru almusharik me suke nufi da aljaru almusharik makwabcin da kuka hada kudi kai da shi kuka sai floti 100 by 100 kaga 50 naka ne 50 kuma naki to amma kun sai flotin ba ku riga kun raba ba kai kuma kana son ka sayar da daya daga ciki to anan gurin ba su halatta ka sayar da naka har sai ka nemi gurin sa makwabcin da kuka yi tarayya wajen sayan gona daya ko floti daya ba ku riga kun raba ba suna haɗe an san wannan gurin mallakar ku ne ku biyu to ba shi halatta ka sayar da naka rabon haka kawai ka je ka dauko mai awo a zuwa auna duka zafin ka ce ni nan na dauka haka na bar musu nan gurin bari in sai ka nan kawai wata rana sai ga an zo ana yanka tanga a tsakiya ya zuna tambayar wani ce me yasa kake ce ai ai wani ya sayar mun da naki to wannan bai halatta ba saboda me yasa suka ce wannan ake nufi ba dukkan makwabci ake nufi ba sai wanda kuka yi tarayya wajen sayan abu saboda manzon Allah ya faɗa a cikin wani abin nan a cikin wani hadisi yace idza duribatul hudud wa sulifatit turuq wa la shuf'a yace idan an riga an sanya iyaka an fitar da haddi wannan ya san wannan nashi ne wannan ya san wannan nashi ne to makwabcin ka ba yadda haƙƙi yace bai halatta ka sai da naka ba sai ka tambaye shi dan kun riga kun sa mai iyaka kowa yazo ya san wannan nashi ne kowa yazo ya san wannan nashi ne anan kana da dama ka sayar ko da bai sani ba ko baka yi sako ba kawai sai dai ana mutunci ka ce wani fa ina son zan sayar da waje na ko kana da sha'awa amma hakan ba dole bane amma yayin da kuka sai gida ɗaya ba a riga an raba ba float ɗaya ba a riga an raba ba gona ɗaya ba a riga an raba ba to wannan ba ki halatta ka sayar da naka sai me ya yarda idan yace ni ban yarda ba to ba za ka sayar ba sai ka ce to in ba ka raba to kaga yanzu sai a raba kowa a ɗauki nashi ku yi yarjejeni a kai ga naka shi ga nashi to daga lokacin da kuka sanya iyaka ko rami kuka ya tsakiya an gane naka an gane nashi to lokacin kuma ya halatta ka sarba sai ka tambaye shi kun ga ce mukan fahimci hadisan waɗannan bayar da suke ba a yanzu ko za ka yana da gida in na sayar makwabci na bai sani ba sai ya ɗauka na yi wata kaba'ira daga cikin kaba'irin zunubi ko ina da gona na sayar bai sani ba mutunci da kan ya kamata ya sani amma inda zan yi ganganci in sayar ba da yasir ne ba wasu ban saba Allah ban saba manzon Allah ba tunda an yi me iyaka da hurumi a tsakani to kun ga anan mahallu shahid fassara aljar a cikin wannan hadisi da cewa ana nufin almusharik shin an fassara lafazin da ma'anarsa ta kusa ko ta nesa ma'anarsa ta nesa kaga ya zama me kenan ya zama tawili amma tawili ne wanda yana da dalili me dalilin sa shine wannan hadisi ne idza duribatul hudud wa sulifatit turuq fala shuf'a wannan hadisin shine ya ba mu hujjar yin wannan tawilin da ba wancan hadisin da kowane makwabci sai ka sanar da shi amma tun da wannan hadisin yace a'a abin da ake nufi da makwabci shine wanda kuka saya tare ba kowane makwabci ba to kaga anan gurin shikenan magana ta riga ta kare kaga tawili ne wannan wanda yake karib tawili makusanci ina fata an fahimta saboda me saboda yana da dalili shi wanda ya tawila amma yanzu yan bid'a da suka zo suka ce arrahma wa ala al-arsh istawa a madarin sai istawa ana nufin ya dade ta alawar tafa ala al-arsh ya daukaka kan al-arsh sai suka ce istaula ana nufin mulkin sa ya mamaye al-arsh fassara istawa da ma'ana alawar tafa da kuma fassara istawa da ma'ana istaula kaga ma'anoni guda biyu ayyuhuma aqrab wa ayyuhuma ab'ad al-ma'na al-awwal aw al-thani al-ma'na al-awwal aqrab wal ma'na al-thani ab'ad kai ba ma haka ba al-ma'na al-awwal huwa sahih wal ma'na al-thani ghayru sahih ma'na fasid amma tare da haka sai ka sifira aya da wannan ma'anan fasik ya zama wani irin tawili ya zama tawili mardud tawili da ba a karbar sa ya zama tawili ba'i tawili manisanti ya zama tawili ghairu sahih ina fata an fahimta to ko sannan kana mutum yazo ka sifira aya ba tare da kowanne irin dalili ba la sahihun wala ba'i la qaribun wala ba'i irin yadda ai sai a cikin inna Allah ya amurku an tazbahu bakara wala nufin aisha ita ce bakara ku kama ta ku yanka ta to kaga wannan ya zama at-tala'uq al Qur'an wasa da al Qur'ani kenan wanda kafirci ne wannan kafirci ne kalala sai yayin uwa wato tawili ya kasu kafi nawa kashi uku akwai at-ta'wil al-qarib akwai kuma at-ta'wil al-ba'id akwai kuma tawili bi ma'ana at-tala'ub fi nusus ash-shar'iyya at-ta'wil al-qarib idha kana ma'ahu dalil sahih at-ta'wil al-ba'id idha lam yakun ma'ahu dalil sahih dalilu batil aw ghayru sahih غير صريح التأويل وانت اكي قراءة التلاعب شيني يعني اذا لم يكن معه لا دليل صحيح ولا دليل فاسد يعني كو ياظمي ياظم التلاعب بكتاب الله تعالى وذا تاقاني وانا سيكا توكي انبي اقباطي سيكا تورس ديك انتك تأويل انتك كون تأويل بعيد بكوكما التلاعب بكتاب الله اما دي انت انت اهل السنة سنة تأويلي تو تأويلي نوان ديك مي صحيح to kai ma an kana son ka zama sunna sai ka zama ta'awilun sahih ba ta'awilun ba'id ba da zaran kai ta'awilun ba'id ya zama wannan ita ce tariqatul mubtadi'a fil istidlal an yu'awilu ta'awilan ba'idan ina fatan kun fahimta yace wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala ata'awalu wa jami'u ayati sifati umirruha dukkan ayoyin sifofi umirruha ina gudanar da su yadda suke kaga babu tawilin kenan yani bila tawilin sannan kuma wala tasbihin wala tafyif duk aya da ta bayyana sifa cikin sifofin Allah zan faɗe ta a yadda take ba da wani cikin da ma'anarta idan ka ce Allah ya dai kitabin sa ya daidaita ba na cewa ai abinda ake nufi da daidaita mamayar mulki ina fatan fahimta idan Allah ya tabbatar wa kansa yana da hannu zan ce eh lalle Allah yana da hannu wanda ya dace da girman sa da kudurar sa amma ba na cewa abinda ake nufi da hannu kudura idan ka ce Allah na da dama zan tabbatar da dama amma ba na zuwa in ce abinda ake nufi da dama karfi sai in ka sufanta shi da dama ka kwatanta shi da halittu a'a umirruha ayoyin sufofi yadda suka zo haka zan gudanar da su haqqan kama naqala tirazul awwal kama yadda mutan farko suka ruwaito lafazan tiraz bi kasrat ta tare da azai a karshe ana nufin annawu kama naqala an-naw'ul awwal min an-nas وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان الطراز الأول كنا يعني الجيل الأول جنريشن أمبر كونا مسلم في الجيل القريب في التاريخ كي تسمت عن أتاريه سنة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد سكفة لاني ما هكا نيكي فدابانا سامبر دا وتصابور ما أنا تكون أبين ما هكا سكفة دابا كاقول نيكي مذهب أهل السنة والجماعة أبين الله مدعوك تنسل كي تبتر وكنس كي تبتر مسا كنت يتاويني to idan gurin mujmal na ahlus sunna mujmal aqida na ahlus sunna wal jamaa ababin al asma wa sifat ya ayyuha na farko dai ahlus sunna wal jamaa ba sa tabbatar wa Allah suna sai in ya tabbata cikin qur'ani ko hadisi sahihi sannan ba sa tabbatar wa Allah sifa sai in ta tabbata cikin qur'ani ko hadisi sahihi kaga tun farko ke duk sunan da baya cikin alqur'ani baya cikin hadisi sahihi ba sa tabbatar da cewa matsayin asma'ullahi al-husna kaga Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Aziz al-Ghaffar al-Muta'al al-Qarib al-Aziz al-Hakim as-Sami' al-Basir al-Qawi al-Matin duk wannan sunaye ne sai tabbatar cikin al-Qur'ani da kuma hadisi sahihi ar-Rafiq سنة صحيح الجميل سنة صحيح إن الله جميل يحب الجمال الطيب سنة صحيح إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا هكذا كما أن سنة يعني سنة كما سنة الله سنة أما الرشيد وأن يتبت ليس كم حديثي وأن يتبت ضعيف دهك الرشيد باية كما سنة الله سنة الصبور يتبت ليس كم حديثي ضعيف da Allah madaukakin sarki baya daga cikin sunayensa as-saburu ba daga cikin sunayensa Ar-Rakib. Ina fata an fahimta. To balantana kuma kace Al-Qadim, wannan ba suna bane cikin sunayen Allah. As-Sani', wannan ba suna bane cikin sunayen Allah. Al-Baqi shi ba bai tabbata cikin hadisi sahihi ba, sunan ne cikin Allah al-Husna ba. Kace da ka'ida ba za ka tabbatar wa Allah ba suna sai wanda ya tabbata cikin Al-Qur'ani ko hadisi sahihi. Sai da wannan amsan ka'ida, duk sunan da hadisi bai zo da shi ba sahihi, aya ba ta zo da shi ba, to ba suna bane. Kenan ko da ka samu suna amma hadisin sa da'ifi ne, wannan bai zama sunar da cikin Allah al-Husna ba. Ko wani mutum kawai zai zauna gida ya iya larabci ya kero waɗansu sunaye ya ambata wa Allah su. Kuma ce ba ijtihadi a babul asma' wa sifat illa ma da'a bihi an-nafs. Abin da nafsi ya zo da shi. Wannan ka'ida ce mai muhimmanci, ya kamata ku abin nan dinta. Sannan dukkan wata sifa da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin Al-Qur'ani mai girma, to za ka samu mutane sun tafi kashi uku ne. Kashi na farko, al-muthbitu bila ta'wil. Kashi na biyu, al-mushabbiha. Kashi na uku, al-mu'attila. Al-muthbitu bila ta'wil, wanda suke tabbatarwa Allah sunayensa da sifofinsa ba tare da wani tawili ba, ba wata gaskiya, abin da Allah ya tabbatar za su tabbatar. Al-mushabbiha su ne masu kamanta Allah da wani halitta. Idan ce Allah yana da hannaye, sai su ce hannaye kamar nawa. Allah ya daidaita kamar daidaita ta akan al'arshi, ya daidaita akan al'arshi kamar daidaita ka ta akan kujera, ya yi kaza kamar kaza. To wannan ya zama kamanta Allah da bayi, wanda wannan kuma kafirci ne, don Allah maɗaukakin sarki ba ya da kama da bayinsa. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kashi na uku su ne al-mu'attila. Al-mu'attila su ne masu korewa. Da sun ga sufar sai su korewa Allah, su ce ai bai ce a sufar Allah da kaza ba, don haka wannan sufar ba haka bane. Ina fata mun fahimta. To ahlus sunna wal jama'a su ne al-muthbita, suna tabbatar ma Allah sunayensa da sifofinsa. Bila ta'wil, ba sa tawili, wala takyif, ba sa bayyana yaya sufar take, sun bar sanin kayfiyar gare shi. Sannan kuma bila tashbih, ba sa kamanta shi ko tamthil, ko kace tashbih ko kace tamthil, duk ma'anarsu daya. التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه. سيدي ديوا دي في أهل السنة والجماعة كم في تبتر دا قولي التمثيل والتشبيه. سكتي جان القرآن يا قولي المثلية نيتي ليس كمثله شيء بيشي بليس كشبهه ياتي كمثله جدو المثلية كنا با شبه با كما أنا سؤالي تفكر لغة العرب نادي منفهم سوانا أجملتي. وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتقيل قبها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. وأرد أهدتها نفز أهدتها ضمير ينكم أزوى غمي ينكم أزوى آيات الصفات. وأرد أهدتها سوء آيوين الصفوفين ina mayar da nauyin ingantuwarsu ila nukali har zuwa ga wanda suka ruwaito su. Abin da yake so yake ba na kawo hadisi kawai in ce hadisi ya ce kaza, sai na faɗi marwayacinsa. Kar ka ɗauka kawai son zuciya ne an ji maka ɗanka ce ƙala Rasulullahi, da ƙila larabci ka ce ƙala Rasulullahi, ka yi bayanin wayar ruwaito shi mu ji in ya inganta ko in bai inganta ba. Ila nukali har zuwa ga marwayata, an nukali kenan, jam'i na naqil, an naqil huwa allazi yanqulu riwayat wa yarwiha. Wa'asunuha an kulli ma yutakhayyalu, wa'asunuha kuma ina kare nassoshi din ko na Qur'ani ko na hadisi, an kulli ma yutakhayyalu, daga dukkan wani tunani mummuna wanda kawai mutum zai khayyala shi a zuciyarsa ya fassara Qur'ani da shi. Ba zan yarda da wannan ba. Abinda da yake so ya ce bi'ata ita ce a aqidata, bana tabbatar da aqida sai wanda Qur'ani ko hadisi sahihi ya tabbatar. Wannan yake nufi da cewa qulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa hadi wala ata'awwalu, sannan duk abinda na faɗa na aya ta alqur'ani ko hadisi wanda ya nuna sifa cikin sifofi ko suna cikin sunaye bana tawili, zan tabbatar da abin yadda yake. Shi yake nufi da yake wa jami'u ayati sifati umir ruha haqqan kama naqala sirazul awwal. Sannan kuma abinda zan ce maka na hadisi, to zan ce ga inda yana cikin Bukhari ko cikin Muslim, sannan sahihi ne ya inganta a kafa hujja da shi. Kaga mazhabin ahlus sunna shi an gane ko shine cewa a ruddu uhudataha ila nuqaliha nauyin ruwaito hadisin ba ni ne maroki ba dan na wuce lokacin riwaya in qata athar riwaya lokacin da nike haka dole in bayar zuwa ga wanda suka ruwaito wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu sannan dukkan wani tawili da kawa aya ko hadisi mara kyau zan rushe shi in tabbatar da fassara mai kyau wanda aka samu daga mutan farko sai ce qubha liman nabadha alqur'ana wara'ahu lafazin qur'an yana nufin alqur'an amma idan yace alqur'an to baitin zai kare wazanin baitin zai kare da zai ce qubha liman nabadha alqur'ana wara'ahu kaga baitin ya kare amma qubha liman nabadha alqur'ana wara'ahu kuma da a larabci din kakan iya cewa alqur'an kakan iya cewa kuma alqur'an da halata a larabci har ma akwai qira'a ta al-Imam Ibn Kathir duk inda lafazin alqur'an yazo a cikin alqur'ani yana cewa alqur'an fi shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan إنه لقرآن كريم ياسي والقرآن الحكيم أكيد شكرا تأتوه هذا القرآن إذا لم يكن القرآن يقول قرآن شكرا تأتوه كما قال قراءة سبائية متواترة قبها لمن نفذ القرآن وراءه وإذا استدل كر حصارة تثبت قدرت من جدي فد القرآن أبا ينصع in ya tashi kafa hujja wa iza sallalla in ya tashi kafa hujja yaqulu qal akhtaru sai fi akhtal yati abudni sallalla yati abudni manzo Allah yati wannan yana habaici ne ga wadansu yan bid'a da suke inkarin wato ainihin sifa ta zance ta ubangiji kamar yanzu a sha'ira sun yi Allah madaukakin sarki mai zance ne kuma sun yi da cikin sifofin Allah akwai al-kalam yana cikin sifofi guda bakwai da suke tabbatar ma Allah to amma su a wurin su shi al-kalam din nan sifa ta ubangiji sifatun qadimatun qa'imatun bin nafsi wannan bid'a ce fa sifatun qadimatun zance ne mai kyau sifa ce da daddama ma'ana ba ta da farko yadda Allah yake baya da farko haka sifar ma ba ta da farko amma sai suka ce qa'imatun bin nafsi wato kana tamfare da jikin ubangiji da zatin ubangiji la tamfakku anhu dan haka qur'anin da ke hannunmu yanzu mai izu 60 mai aya 114 wanda zaka ce alif lam mim a mai sura 114 alif lam mim zalikal kitabu duk su a wurin su wannan rubutun ba alqur'ani bane wani abu ne wanda yake wakiltar qur'ani shi qur'anin yana tantance da Allah baya rubuwa da shi kaga wannan bid'a ce bid'a ce to idan ka tambaye su sai su ai saboda shi zance wata ma'ana ce a cikin rai ba ta iya bayyana a fili duk abin da ya bayyana a fili wakilinta ne amma ba wannan sifar bace ba ba wannan ma'anar bace ba kaga wannan bid'a ce in sun tashi kafa hujja sai su kafa hujja da baitin al-aqsal aqsal din nan wani mawaki ne gashi kirista kuma gashi dan giya kirista dan giya zaus ibn ghiyas cikakken dan giya shine yake cewa innal kalama latil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila kiti shi zance fa a cikin rai yake harshe kawai ya zama wakili ne na abin da ke cikin rai wanda kuma wannan ba gama ba gaskiya bane ba zance cikin harshe yake ba cikin rai yake ba shi yasa wani malami da yaje ya samu masu irin wannan aqidar wanda suke ganin cewa qur'anin da ke hannun ba alqur'ani bane ba dan alqur'ani din wanda yake zancen Allah yana tare da shi yana tare da zatin sa la yanfaku anhu da yazo ya kalle shi yana masa ido kawai sai ya wuce ya kauce ba kai mun sallama ba sai ce yo ai zance a zuci ke ai na yi maka a zuci an ka ce zance ba kan harshe ke ba zance ai naki a zuci ke ai na yi maka a zuci kaga ya kafa masa hujja ke yace da kafa abin nan da muke kai ya kamata mu sake nazari in ba kuma to a takaice ne yanzu anan gurin tunda anan zamu tsaya dan mu dan sha ruwa mun kiraya ababai guda nawa shi daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a abu na farko hubbu sahaba abu na biyu shine me hubbu ahlul bait abu na uku anna alqur'ana kalamullahi ta'ala an gane ku abu na hudu kafa hujjar alqur'ani da hadisi abu nabiyar shine wa qulu qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala ata'awudu abu nabiyar shine me tabbatar da nususus sifat dukkan nafsi yake tabbatar da sifat ta allah ta tabbatar da sifat ta tawili ba shine wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama na qala al-firaz al-awwal an gane ku abu na shida dingina zance zuwa ga mai shi shine duk lokacin da ka ciro haifi ka bayyana ka samu shi dan mutane su je su bintika su ne ko ba haka bane wa ruddu uhtaha ila nuqaliha sannan kuma abu na bukari yana daga cikin mazhabin ahlus sunna wal jamaa duk lokacin da wani ya tayar da kura akan alqur'ani ko hadisi to an tsaye wannan kurar ko ba haka ba duk lokacin da wani ya kawo kuma a tuwaye kuma a mayar da martani kan bid'a dan a tabbatar da sunna ba a kyale shi bid'a ya sake dan sakewar bid'a ya sake to gari za a shiga rukuni cikin addini ba wai za a tsaya bane ba ai ta zage shi a ce wani yayi kaza yayi kaza a bid'ar da ya kawo ita ake itikadi ba lalle ba ma sai an faɗi sunansa amma ya faɗo ta bid'a ga garuma to mun zai iya bayyana sunna ya bayyana sai rushe wancan bid'a ta hanyar dalilai wa sunuha an kulli ma yutakhayyalu ina fata an fahimta to wancan abu na karshe kuma baitin kamar mummuna addu'a ce ga dukkan wanda ya ji alqur'ani gefen sa qubha liman nabaza alqur'ana wara'ahu wa idza sallalla yaqulu qala al-aqtab to sai mutaka ta haka daga nan har zuwa wato mintuna 15 masu zuwa ko nawa makamancin haka za mu yi tambayoyi ne a karshe gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله